Sashen Hausa na murar Amurka ke magana akan mitoci 19:31, 49, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo na amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Lal FM da tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan biyoyahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci a na wannan safiyar Talata 26 ga watan Nuwamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga Hafiz da kanun labarai.
Shugaban yankin Hong Kong ta ce za ta mutunta sakamakon zaben kananan hukumomi wanda ƴan takara masu rajin kare demokradiya suka yi gagarumin nasara. An kwarmata wasu sabbin takardun bayanan gwamnatin China da suka nuna yadda hukumomin suke amfani da wani shirin karɓar bayanai da yawa. A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya sake bada wani jawabi da ya saba da abin da aka yi na canjin shugabanci a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon.
To bayan kun gama jin labaran, za ku ji tattaunawar da Grace Alheri Abdu ta yi da wani dan rajin kare haƙƙin bil'adama Awal Rafsanjani dangane da cece-kucen da ake ta yi na yiwuwar sake tsayawa takarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a wa'adin mulki na uku. To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kuma ya buƙaci samun tallafi daga Majalisar Ɗinkin Duniya domin gaggauta sake tsugunar da 'yan gudun hijira a ƙasar. To ko meye tasirin hakan?
Babban abin shi ne sama musu wurare da za su zauna, kuma in sun zauna a wurin kar a nuna musu wani wariya a teku don kabilansu daban ne.
Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya. To amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Shugabar yankin Hong Kong ta ce za ta mutunta sakamakon zaben kananan hukumomi wanda 'yan takarar masu rajin kare demokradiyya suka yi gagarumin nasara, kuma ta ce wannan zai kawo sauyi sosai. Shugabar da take dasawa da Beijing, Carrie Lam, ta fitar da wata sanarwa jiya Litinin tana cewa gwamnatinta za ta saurari ra'ayoyin jama'a bayan zaben ranar Lahadi da aka yi ga ya ba da fitowar masu jefa ƙuri'a da ba a taɓa gani ba. Da ba wanda be wata ishara ce ga Beijing. Mutane kalilan na masu ra'ayin cewa sakamakon ya nuna rashin gamsuwar al'umma da irin halin da ake ciki da kuma matsalar da ta dade a cikin al'umma, a cewar Lam. A cikin sanarwar tata ta ce gwamnati za ta saurari ra'ayoyin al'ummarta da kuma daukan su da muhimmanci. Sai dai a lokacin zaben na ranar Lahadi, 'yan takarar 'yan adawa sun lashe kusan kashi 90 na kujerun da suka yi takara, a cewar kafar yaɗa labarai ta RTHK. Masu rajin kare demokuraɗiyya yanzu haka suna da iko da ƙananan hukumomi 17 daga cikin 18, bayan da a baya ba su da ko ɗaya. Zaben wani babban koma baya ne ga masu goyon bayan China cewa ta mamaye siyasar yankin Hong Kong. Kuma wannan wata sabuwar hujja ce na ci gaba da samun goyon bayan jama'a na shafa watanni 5 da masu rajin kare demokuraɗiyya suka fara da ya ci gaba da zama wata annoba. An kwarmata wasu sabbin takardun bayanan gwamnatin China da suka nuna yadda hukumomin suke amfani da wani shirin karɓar bayanai da yawa don su auna da kuma tsare aƙalla musulmi miliyan 1 marasa rinjaye a gundumar Xinjiang na ƙasar. Takardun bayanan wanda ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa masu binciken ƙwaƙwaf, wato ICJI, suka samu suka wallafa su sun nuna haƙiƙani da kuma abin da ya sa ake ƙara kamfe na gagarumin saka ido a siyasance da kuma al'ada a kan Uyghurs, Kazakhs da kuma wasu sauran ƙungiyoyin musulmai a Xinjiang. Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shafe shekaru suna gargaɗin cewa China tana amfani da dabaru wajen musgunawa Uiguru da kawar da al'adunsu da kuma addini da suka yi imani da shi. Kuma sabbin takardun sun nuna ƙarara yadda hukumomi suke amfani da wata aƙida na sake ilmantarwa na gaba ɗaya jama'ar. Uiguru da wasu musulmai marasa rinjaye da aka tsare su a cikin wasu sansanoni ana auna su akan yadda suke magana da harshen Mandarin da ake amfani da shi da kuma bin wasu tsauraran dokoki daga wanka zuwa amfani da banɗaki. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake ba da wani jawabi da ya saba da abin da aka yi na yin canji a shugabancin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon yayin da yake kare matakin da ya ɗauka a madadin wani sojan ruwan Amurka da aka yanke wa hukunci na aikata ba daidai ba a lokacin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS a Iraki. A lokacin da aka tambaye shi akan kuwar sakataren sojojin ruwan Amurka ranar Lahadi wanda farar hula ne Richard Spencer, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa mun jima muna tunanin ɗaukan wannan mataki, amma hakan bata faru ba. Sannan a lokacin da ya bayyana ofishinsa na shugaban ƙasa tare da Prime Minister Bulgaria ya ƙara da cewa dole in kare mayakan da suka yi yaƙi. Shugaba Trump ya kuma kare umarnin da ya ba wa sakataren tsaron Amurka Mark Esper a ranar Lahadi da ta gabata da ya soke shawarwari da hukumar daraktoci da ta saurari karar akan Chief Petty Officer Edward Galaga. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani alƙalin kotun tarayya a Amurka ya yanke hukunci jiya Litinin da yamma cewa dole tsohon babban lauyan fadar White House Donald McGahn ya amince da takardar neman bayanai daga Majalisar Wakilan Amurka don ya ba da shaida a binciken yiwuwar tsige shugaba Trump. Alƙalin Ketanji Brown Jackson ya ce shugaban ƙasa ba shi da iko ya hana McGahn ko wani wanda yake aiki yanzu ko tsohon ma'aikaci a fadar White House daga ba da shaida. Waɗanda suka ƙi amincewa su ba da shaidar sun haɗa da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, tsohon mai ba da shawara akan harkar tsaro John Bolton, da kuma muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney. 'Yan jam'iyyar Democrat suna duba yiwuwar tsige shugaba Trump saboda tursasawa Ukraine don ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben shekarar 2020 Joe Biden, da suka yi imani cewa waɗannan manyan jami'ai za su ba da hujjoji ƙwarara. McGahn shi ne babban lauyan fadar White House kafin ya ajiye aikinsa na a watan Oktobar shekarar 2018. Sunansa ya ci gaba da fitowa a cikin rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller da ake zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yaƙin neman zaben shugaba Trump da kuma katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. A cewar rahoton, McGahn ya gaya wa masu binciken shugaba Trump ya tursasa masa ya kori Mueller, kuma daga baya ya musanta cewa shugaba Trump ya buƙaci yin hakan.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, a kwanan ne wani kusa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya daga jihar Ebonyi Charles Oko Enya ya buƙaci babbar kotun tarayya da ta yi umarnin yin gyara ga kundin tsarin mulkin ƙasar. Domin ba da dama ga shugaban ƙasa da kuma gwamnonin jihohi su tsaya takarar wa'adin mulki na uku. Wannan lamari dai ya janyo cece kuce, inda wasu suke zargin shiri ne na baiwa shugaba Muhammadu Buhari damar zarcewa a wa'adin mulki na uku. To, da yake shugaban ya fito ƙarara ya bayyana cewa ba zai nemi tsayawa takarar ba. Alheri Grace Abdu ta tattauna da mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama Awwal Rafsanjani dangane da wannan batu.
Marion da mutane su zama ga gari daga kasar Muhammadu Buhari ba su da gwamnati da sauran 'yan siyasar Najeriya ko kuma 'yan siyasar Afirka waɗanda za su ce za su kaza kuma ba su da kuma su ba za su kaza ba kuma su yi tsayuwa ta ganin da a baya ya yi alfahari cewa zai yi takara wanda ta shi ke ɗaya in kawai zai kuma tsawa da biyu ba zai yi canja. Sa'an nan kuma ido akwai lokacin da ya ce ma shi ne zai ba kuma tsayawa takarar da ya zama sannan akwai lokacin da yake shi da za mu yi bidiyo a yake da gidanta ofis da kuma yadda ake kira face ready da dai kuma yi wannan ana da ka duk irin waɗannan da mu da aka yi a waya babu tabbas ta idan yanzu ma da ake tayar sami akwai da tsarin mulkin kasa don shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamu da mun cewa duk da yake da yin din ba to amma ya kawo ne irin alƙawarin da ya fara baya kuma abin da ya faru sai da ka ba wani tabbacin cewa haka din ba za ta faru ba sai inna in Najeriya ta ci sai ku kai sabon da ke cewa sun kare da demokradiya sun kare da kare ƴancin ku da abu a yi su abin da yake ya faɗa da dukkan kasa.
Akwai waɗanda suke danganta rashin jituwa da ake cewa akwai tsakanin fadar shugaban kasa da kuma shi mataimakin shugaban kasa ganin yadda aka janye waɗansu ayyuka da suke ƙarƙashin shi da kuma ana ganin kamar ba a sakar mashi kamar yadda dangantaka take da su a wa'adin farko suna ganin cewa ba ta rasa nasaba da batun zaben shekara ta 2020.
Kamar yadda aka ce dai yankin Najeriya da ƴan kasuwan Najeriya ba su da saboda za ta yi gwamnati suna fada da kai kuma ɗan yin tsakiya da ɗan yin tsakiya ko ina fada da kai da zai tsaye da zai cewa sun yi ma'abin sun suka a wani yadda muka gani a wancin da makasa wato jonathan yanzu ya zama abokin ƙadan mai mutane da ta cewa a yi gwamnatin jonathan gwamnatin banza ce tsakanin da ke ne gwamnatin jonathan mutanen banza ne ke ga shi an ya ga cewa da shi ake tafiya ma har ma wasu kuma mun yi sun don su yi sun ga da dole ta ba su ba makabai a ganin su sai da ta ai sai kin Najeriya ba su da ina ne dole in Najeriya ta ci ke da da fasu kan in ba kin cewa an samu da demokradiya ta cikin da abin yanda ya asawu shi daga
to amma ya kake ganin wannan batun tashi tsaye a demokradiya kare demokradiya ne da kake batun ƴan Najeriya su yi
yake ai gwamnan da ya fi ɗaure da a rikin agenti da gaskiya ba ya ɗaurewa kuma in jama'a kan cuta da wayewa kuma inda kan cuta da wayewa yanzu za su bara a za su fito su fito da kuma jama'a su fi da su fito da abin da ake fi dole ne a kan yadda.
To a Najeriya kuma shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci samun tallafi daga Majalisar Ɗinkin Duniya domin gaggauta sake tsugunar da 'yan gudun hijira a ƙasar. A cewar shugaban, ƙananan yara musamman suna matuƙar buƙatar taimako domin sake haɗewa da iyalansu da kuma ƙoƙarin kyautata makomarsu. To kowane tasiri hakan zai haifar? Tambayar kenan da Alheri Grace Abdu ta yi wa Farfesa Samuel Zalanga, masanin halayyar ɗan Adam da ke koyarwa a Jami'ar Bethel a nan Amurka.
Zahiri, na farko babban abin shine sama musu wurare da za su zauna, kuma in sun zauna a wurin kar a nuna musu wani wariya a ce kudin kabilansu daban ne ko kuma su ba mutanen wajen ba ne ko kuma addininsu ya bambanta da sauran wuraren, a ba su taimako yadda za su iya neman biyan bukatun kansu. Domin ni a gani na bisa ga yadda waɗannan abubuwan suke faruwa ba abin da za a zata ba ne cewa za su koma inda suka fito kwanan nan. Mutum in yaro ne kamar matashi akwai lokacin da ya kamata ya koyi wasu abubuwa, idan lokacin ya zo ya wuce yakan zama da damuwa zuwa gaba sosai domin za a ga sun girma amma ba su koyi abubuwan da ya kamata su koya ba. To idan yara ana yawo da su haka ko kuma wasu ma ba su san iyayensu ba kamar yadda na fahimta, to lallai wannan zai kawo damuwa. Ya kamata a sami wuri ne wanda za a sa su, kuma in an sa su a kokari a biya musu bukata a koya musu abubuwan da za su yi domin su rike kansu, domin na san zai wuya a ce na dogon lokaci ana ta yin masu haka. Ya kamata a yi hakan amma yadda nake tsoro shi ne ba wai ba za a yi masu haka ba. So ya kamata a ba su abubuwan da zai taimaka musu ko su nemi jari ko kuma su yi wani abu dai wanda za su rike kansu ko da gwamnati tana taimakon su hakan ne.
Bisa ga wannan bukata da gwamnatin tarayya ta gabatar ga Majalisar Ɗinkin Duniya nan, kana ganin matsayin Najeriya da arziki da Najeriya take da shi an kai matakin da wani abu na taimakawa talakawa kamar haka Najeriya ba za ta iya ba sai an nemi taimakon kasashen ƙetare musamman tsugunar da 'yan ƙananan yaran nan da ake ambato da kuma yin abin da za a yi na kyautata musu?
Wannan babban magana ne kuma lokacin da na karanta jarida abin ya ban mamaki sosai domin Najeriya akwai mutane cikakkun masu ilmi, basira da fasaha, hanyoyi da yawa wanda za su iya taimaka ma wannan yara. Wannan abu bai kamata a ce za a nemi mako daga wajen Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Kuma ni a gani na, idan ana neman a yi wani abu ne akan wannan abin, babban abin da ya kamata gwamnatin Najeriya za su damu da shi ma bayan taimakonsu yanzu shine, na ɗaya adalci. Domin ni na girma a arewacin Najeriya ne, kuma kusa da wurin da waɗannan abubuwan suke faruwa. Ba komai ba ne ya kawo wannan abu adalci ne, kar ma wani ya ce wai bala'i ne ko wani abu. In bala'i ne, me yasa sai a Najeriya ne bala'in zai sauko? Ai, akwai wurare da yawa, ƙasashe da yawa, me yasa sai a Najeriya? To amma rashin adalci shi ya kawo wannan, kuma wannan abin shi ya kamata shugabannin ƙasarmu dukansu su haɗa kai su yi tunani a kai.
Profesa Samuel Zalanga, masanin halayyar dan Adam na Jami'ar Bethel da ke nan Amurka. To waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Daman su ɗan adaman su ne ke ƙaurace ma zaman.
Mun ce muna son mu samu sheda na cewa lalle shugaban ƙasa shike bayan wanga neman tsuhu da. Sai an kawai gari sai mun kaga takarda.
Ra'ayi ra'ayin su ne, in ka ba da ra'ayin ka, ai demokradiya ra'ayi ne, kuma demokradiya ai abu ne na rinjaye. Ai ba a taɓa demokradiya ba a ce wanda bai da rinjaye ya rinjayi wanda a da rinjaye. Ai ba wannan ba demokradiya ba ne.
Jama'a, muna fatan mun samu kula mai lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin ko menene ra'ayin 'yan jamhuriyar Nijar game da kama madukun 'yan adawa Hama Amadu da kuma jefa shi gidan yari bayan da ya dawo gida daga zaman gudun hijira?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Kantama, daga nan jamhuriyar Nijar. Lalle haka nan ne, an kama madukun 'yan adawa a yanzu haka yana gidan yari na Filinge. To amma idan aka bincika, ai abu ne wanda dama ba abu ne wanda ya rataya a wuyan shi. Laihi suka yi su wajen mutane, suna da dama wanda aka masa da wannan laihi, kuma kotu ta yanke musu hukuncin kason shekara guda-guda, wanda ta wannan dalili da ya dawo kuma kotu ta neme shi na yankin hukuncin da an kame shi na kwanaki, suka kai shi suka garkame shi a gidan yari. Kuma wannan ai ba wani abu ba ne, ai duka 'yan ƙasa kowa da kowa a gaban doka ɗaya suke da wani, babu wani wanda ya yi wani gaban doka. Duka wanda suka yi laihin nan iri ɗaya, su da yawa ne, duk sun yi kasan su na shekara guda-guda a gidan yari, dan me shi za a ce a hudda shi da kenan kazo? Ai duk laihi guda ne, kuma iri ɗaya ne laihin nasu, ba a kan shi aka fara ba. Idan kuka duba, akwai shugaban jam'iyyar Sarayyar Rahama Alhaji Abdullabo, shi ma wannan abin ya ritsa da shi, ya je gidan yari ya yi kaso na shekara guda bayan hutawa daga gidan kasan shi. Yanzu jam'iyyar Sarayyar Rahama tana hannun wasu, shi tuni babu wani jaye daga cikin wannan magana. Ni na gani babu wani abu mai kamata ba ma ne a ce wannan abin ya zama wata deba tsakanin al'umma. Kowa ya san, ni ina mai tabbatar muku da cewa muddin za a ce an yahe mishi kaje jisarkin shi, an wanke shi, to wallahi 'yan ƙasar nan ba mahukata ba ne. Sauran jama'a su ma dole a yamaido su cikin su shiga cikin fannin siyasa su, kamar su Abdullabo.
Sunana Maryam Karim, wadda ke zaune a birnin Yami. To ni na ga ba su kyauta mishi ba, tunda dan ni ma'aiyi shi ce ta rasu. Kenan ga ciwon ya yi rashin ma'aiyi shi, sun zo sun ƙara mishi wanga ciwo. Yau ni na ga da yake da dalilin rasu ne kawo shi, bai kamata su yi mai haka ba. Kuma da ya zo washi da aka mashi bai yi ba, wallahi ni na tausaya mishi, tunda yau ga ciwon rasuwar ma'aiyi shi, kuma a zo aka mashi. Bayan rasuwa ya zo da towa shi, kuma ban san dijiyar ne an kama shi bai yi ba mu.
Yanzu haka da muke magana, Hama Amadu, wanda bayan zaman shi babban jigon 'yan adawa, har ila yau shi tsohon Prime Minister Niger ne, kuma wanda ake karfafa zato sosai na cewa in Allah ya kai mu zaben shekarar 2021 zai shiga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa. Maganar jefa Hama Amadu a gidan kurkuku tana cikin batutuwan da za ku ji an taba a sabuwar muhawarar da wakilinmu na birnin Yamai Suleiman Munibar mai shirya mana akan harkokin siyasar wannan muhimmiyar ƙasa.
Tare da ni a wannan shiri akwai Sahanin Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Niger, sai Bana Ibrahim Kazana jam'iyyar Model Lumana. Malamai, barkarku da zuwa.
Na barkar zuwa.
To bari mu fara da kai Sahanin. Shin ina kwana game da kwamitin haɗin gwiwar da aka bayyana shirin kafawa a makonnin da suka gabata da nufin sulhunta ɓangarorin siyasar Nijar a kan maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2020 da 2021.
Lalle kamar yadda ka ce kwanakin baya duk 'yan Nijar sun gani a kafofin yaɗa labaru wannan haɗuwa da aka yi na babban zauri na konsai CNDP kenan ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Bashir Afeni. Wannan daman zauren 'yan siyasa gaba ɗaya duka suna haɗuwa ne saboda a tattauna bisa matsaloli wanda ake gani kamar suna ƙalubale bisa kaga tahiyar siyasan ƙasar tamu. Dalilin haka nan wannan tawangaki an kai fara ta. Mu dai a ɓangaren masu rinjaye babban manufa wadda a gare mu ita ce ta mu ga cewa lalle wannan zaben masu zuwa na 2020 da 2021 an yi su kamar yadda dokoki na ƙasa suka tanada da yardar kowa kuma a yi su a demokradiyance kamar yadda aka saba. Wannan shine a babban guri babban hwata namu saboda yauni na jagorancin al'umma ga wuyanmu ya rataya don shi ya saka dole ne mu kitaka tsantsa ganin cewa da mu yadda za mu kare ƙasar nan saboda ta zama lafiya.
Wannan na nufin kenan lalle ɓangaren rinjaye ya fahimci cewar ba zai yiwu a shirya zaben nan ba muddin 'yan adawa ba sa ciki idan suka ci gaba da kauracewa zaben watakila ba za abin ba zai yi fa'ida ba.
To ka san kun can daman su ne ke kauracewa saboda duka shawarwarin da an ka bada shi ne na mu ga cewa kamar yadda dokoki na ƙasa suka tanada an yi komi da komi yadda kowa yana da wakilan shi a seni ta saboda wannan hukumar zabe ta wannan karin hukuma ce wadda aka yi ta bisa kai ga shawarwarori wanda kungiyoyi suka bada a zabe wanda ya wuce ce wadda a yi seni wadda take ele permanent wadda za ta zamantuwa ta dindindin kuma saboda mu kwatanta adalci bisa kai ga wangakin muka bada shawarar ce wadda ya zamanto wakilai duk da mun yi sorin jaye a majalisa majority sun manto suna da wakili biyar 'yan adawa suna da wakili biyar 'yan baruwa na zamanto suna da wakili biyu kuma a wani tunaci wanda za mu yi saboda kowa ya sani jam'iyyun siyasa a ƙasar nan sun kai wajen kusan 150 kaga ba zai iya ba a ce kowa yana da wakilin shi a seni amma duk wanda a ɗan takara yani wanda babban koti ta ƙasa wadda ke validate
wa da tsarin
mulki ta da court constitutional ta yi validate shi ma dofis yani wakilin shi zai zama to mamba ne a nazartarwa a wannan majalisa ta sai ni
bana waya ko yan adawa kun shiryawa ko shi wannan zaman sulhu ganin cewa akwai alamu da ke nunin an shiga cikin yanayin taci ba
abin bakin ciki a wanda muka gane yau shine ne Bashir Afeni yana bangare guda kuma masu rinjaye da ake ce ma majority suna su ma
bangaren
su daban tunda a cikin maganganun da mun kai da Bashir Afeni da zai kira 'yan adawa lokacin nan babu wani bangare sai shi sai mu lokacin nan ya tambaye mu menene mu abin da muke gani yake iya sa mu samu sulhu kuma a yi komi cikin lahiya babu wani kuce-kuce bayan an yi zaɓuɓɓuka masu zuwa. Mun ka gaya mai ya ce mun to mu ba shi dama ya tai ya kira mu daga baya. Da ya kira mu ya ce duk abin da mun ka tambaya an yarda da shi. To cikin abin da mun ka tambaya mun ka ce CNDP wannan da an ka saba mu ba mu yarda da shi. Ya kamata a huta kwata-kwata daga cikin CNDP a kafa ƙungiya sabuwa wadda ta kunshi 'yan adawa masu rinjaye nonna file da societe civil wanda kamar 'yan horon hula da kuma shedu na cikin ƙasa da kuma na kasashen waje. Na biyu mun ka kawo maganganu da yawa da sun ka huce haraka ta zaɓe kaɗai ko haraka seni ko haraka a ba kowa dama ya je magana cikin television na gwamnati. Mun ka ce duk abin da ke hana ruwa zuwa akwai haraka shari'a akwai haraka ta lakwal akwai haraka ta kowa ya samu magani a cikin ƙasa da yawa mun ka ce ya kamata matsaloli da yawa mun ka ce ya kamata a tattauna bisa kansu. To su kuma ga ganin su in an zo an zamana abin da ya kamata a yi zance bisa kanshi shine seni ko kuma a ce zaɓuɓɓuka wanda ke zuwa. Na biyu lokacin da Prime Minister ya kira 'yan adawa ya ce shi a ƙarƙashin shugaban ƙasa yake kirayen mun ka ce to mun zo mun amsa kuma ga abin da mun ka gaya maka amma kafin a so mu wannan abin ga tattaunawa mun ce muna son mu samu sheda na cewa lalle shugaban ƙasa shike bayan wanga neman sulhu da abi sai an ka waye gari mun ka ga a kirayen ba 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 mu zo mu zamna da prime minister da ɗan bangarori ba wanda mun ka haɗu ranan tare sai mun ka ga takarda da ta huto kuma takarda wanda ya ɗauki takardar shine prime minister ba mu ga hannun shugaban ƙasa ba ciki
sani idan ka saurari bayanai na bana za a gane cewar da alama 'yan adawa ba su gamsu ba da shirin da aka sa gaba akwai abubuwan da ba su aminta da su ba saboda haka an ya kuwa zaman nan zai yiwu kuma idan an yi shi ma za a iya samun fahimta kuwa?
Ka san dama su 'yan adawan su ne ke ƙaurace ma zaman na saurari bana inda yake ba da bayanin kamar yadda sun ka faɗi bayan zaman da aka yi kamar korafe-korafe wanda 'yan adawa suke yi. Kafofi na labaru na ƙasa kowa ya sani akwai ka'idoji da dokoki na ƙasa wanda ke tahiyar da su ƙarƙashin wannan babbar ƙungiya wadda ake ce ma konsayi na
hukumar sadarwa.
Akwai dokoki wanda da ka cika wannan sharaɗi dole ne haƙƙinka ne kafofin yaɗa labarai na ƙasa su kuvirkin evenementin da za ka yi. Amma baka tambaya ba baka
bi ka'idoji
na doka kuma kai baka je baka ce za ka yi da kuɗin ka kai kamar yadda kowa yake yi kaga ina zuwa ina barka kayi magana sai mu wannan kuma gaskiya saboda mu dan al'umma kowa ya amfani da abin da muke nan ga cewa
idan ka fahimci abin da shi ba nake magana akan 'yan adawa na ganin jami'ar PNDS tarayya ta fara shishigi wa ayyukan shi kwamitin domin a cewar su prime minister ne shugaban kasa ya damkawa nauyin tafiyar da wannan zama amma tuni jam'iyyar PNDS tarayya tana nema ta canza abubuwa
ai ba yau ba ɗin an ka fara konse wannan su suka fara lokacin suna mulki ne aka kafa shi kuma akwai ka'idodi wanda dama an kashin huda mishi wanda da shi ne ake taida shi kowa sai dai ta saboda ai yanzu abinda sharadin da su suke son su kafa ra'ayin su ne in ka ba da ra'ayin ka ai demokrat ra'ayi ne kuma demokradiya ai abin ne na rinjaye ai ba a taba demokradiya ba a ce wanda bai da rinjaye ya rinjayi wanda a da rinjaye ai ba wannan ba demokradiya bane ra'ayin su in sun ka bada daidai ne sai a zo a zamna teburin shawara sai a gani menene ya hidacewa a tattauna da saka gari mu abinda mu ɗan rinjaye ba za mu yarda da shi ba shine
abinda mu 'yan rinjaye ba za mu taba yarda da shi ba shine daga kansa za mu tashi in Allah ya kai mu shirin makon gobe mu hada shi da kokarin wakilan jam'iyya mai mulki ta PNDS na neman bambanta rawar Isu Muhammadu a tsakanin zaman shi shugaban kasar Niger da kuma bangarancin sa na zama ginshikin ita jam'iyyar tashi ta PNDS tarayya muna godiya ga shi Sahani Muhammadu na PNDS tarayya da kuma abokin muhawara shi Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Lumana ta da kuma shi wakili namu Sule da ya shirya mana wannan muhawara a can birnin na Yamai a madadin su duka Ali Mustapha Sakwata ne a Washington mun buku lafiya
to a gaida na Sakwato yanzu kuma sai a gyara zama domin Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai amma a takaice
Murtala ga labaran a takaice. Shugabar yankin Hong Kong ta ce za ta mutunta sakamakon zaben kananan hukumomi wanda 'yan takarar masu rajin kare demokradiyya suka yi gagarumin nasara. An kwarmata wasu sabbin takardun bayanan gwamnatin China da suka nuna yadda hukumomin suke amfani da wani shirin karɓar bayanai da yawa don su auna da kuma tsare akalla musulmai miliyan ɗaya marasa rinjaye a gundumar Xinjiang na ƙasar. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake ba da wani jawabi da ya saba da abin da aka yi na canji a shugabanci a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon.
To da wannan kuma muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku ji mun sake dawowa da sababbin labarai da rahotanni da kuma wasu shirye-shiryenmu. Sai dai kamin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Alhaji Umaru Jabo wanda Allah ya yi wa cikawa aka kuma yi jana'izarsa a garin Jabo da ke karamar hukumar mulki ta Tambola a jihar Sokoto. Allah ya ji ƙansa da rahama ya kuma baiwa iyalai da 'yan uwa haƙurin jure rashin amin sun ma'ami. Yanzu kam a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya ce ni gabatar da shirin da mai bada umarni Malam CD sai kuma injiniyan mu a wannan lokaci Jim Cook. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC ke sallama a huta lafiya.